يا الله يا الله لك الله لكي نرقى بروتك تهك بيبا كل ما هتم بياني كده كل ما هتم بياني كده. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin wannan shekara ta 2021 da fatar an shekara lafiya. Babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda koma bayan tattalin arziki da ya shafi kowane bangaren rayuwa shine matsalar tsaro da kwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa karancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan Najeriya. Matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta. To ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa. Baki da wakiliyar Mubaraka Bashir ta gayyato sun fara da bayyana tushen koma bayan ilimi a arewacin Najeriya. Kafin bayanan nasu, bakin sun fara da gabatar da kansu.
Ibrahim Muhammad Sani.
Bashir Musa Ibrahim, babban muƙaddashin ƙungiyar kare aikin bil'adama na duniya a nan jihar Kano.
Da kuma
Aminu Muhammad Fahi, ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati.
Akwai dalilai da yawa da suke jawo kuma bayan ilimi a arewacin Najeriya, amma idan muka fara tun daga farko, ai akwai, in muka bi tarihi za mu samu cewa shi kansa ilimin boko ya zo, idiloshin da ya zo, ai Turawa ne suka kawo shi, kuma missionaries ne, ma'ana Turawa ne kuma mulkin mallaka ma ai Turawa ne, amma kuma missionaries ne, ma'ana Christians ne suka zo da shi. To su da suka zo da shi, mu kuma mutanen mu na arewacin Najeriya suna da soyayya matuƙa akan ilimin addini da ilimin Qur'ani da ilimin wato da ya shafi addinin musulunci. To saboda haka lokacin da wannan ilimin ya zo, sai ya zama abin kyama a gurin su. Kafin a ce an saka makarantar boko ma, ai sai waɗanda yaran da kaman ba a damu da su ba, su ne ake sa su a karatun boko, waɗanda ake tilasta su. Yawwa, to kaga wannan ya yi daga cikin dalilan da a ta kuma har yanzu akwai irin waɗannan mutanen da suke da irin wannan tunanin akan wannan karatun boko din. Akwai iyaye masu irin wannan.
To amma dai ta idan zaka tuna a da din lokacin da ilimi ya zo shi, ana fosin, ana sa mutane da karfi su shiga ilimi. To a lokacin da ake bada ilimi, ilimi yana da inganci. Lokacin ma mutane ba sa san shi, amma ilimi yana da inganci. To yanzu kuma yaya mutane suna san ilimin sannan kuma ingancin sa yayi baya? Menene matsalar kuma ina matsalar take?
Ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan. Tabbas ko a makarantu, in ka je makarantu na gaba da secondary, manya-manyan shehunan malamai za ka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi. To shi ilimi idan ka ɗauke shi a dunkule, kalmar ilimi a kowane mataki yake rufansa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa su kai wa ilimi, shi ya janyo tabarbarewar shi.
To amma ni tambayar da nake a nan shine, lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi, a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana bada duk wasu abubuwan da suka cancanta ilimin ya inganta, to yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin, a ilimantar da mu, a wayar da mu, mu samu ci gaban rayuwa, sai gwamnati kuma ta janye kanta.
Lokacin da a Edo Zaria iyayenmu suna bamu labari, a Edo Zaria za ka samu cewa akwai kamar inda kasan secondary school haka Edo Zaria take, akwai gurin ba da abinci, akwai meal ticket, ma'ana shaidar cewa idan ka zo adadin kwanakin da za ka yi a wannan semester, zangon wannan karatun, za a baka adadin meal ticket, wato katin karɓar abinci da za ka je ka dinga ci. Duka wannan kage na nuna cewa gwamnati tana ba da kulawa akan harkar magana karatu.
To ba iya cewa ko yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma ba ta ba ta da wata manhaja da ya bambanta na da na yanzu.
A'a, ba ita ba ce. Ba
ita. To ga tallafi dai, magana da kika yi na cewa al'umma ta yi yawa kuma buƙatar ilimin ma yawa. Kusan na da shi ne ya jawo suna babban matsalolin da ake samu. Ba wai rashin manhaja ba ne, manhaja tana nan. Ko kuma in ce a'a, su kansu inda suke implementing dinta su ne ba sa yi yanda ya kamata
ni ina da wani abu da tsokaci gaskiyar magana lalacewar ilimi gwamnati ce babban dalili na yawa babban dalili na shine babu gwamnati ba ta yin wani tarihi akan ilimi zuwan siyasa ya tabarbara harkar ilimi gaba
ɗaya
ba iya daukan malamai ba na farko gwamnatoci suna himmatuwa sun fi himmatuwa da ayyukan da za su yi na gina mutane da gina ƙasa sun fi son su yi aikin da za a gani a kalla wasu su ma har su rubuta sunayensu akan ayyukansu za ki ga gwamnati ta zo idan suka zo sai kiga kowace gwamnati tana da wani abu da ta bi focal agenda da su zo a kansa galibi idan suka zo a maimakon a ce a da ai ana ba mu labari constitutionally ilimi a ƙasa a Najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi to amma gwamnati sai take musu rukunsa sai na kashi wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa saboda in kin ce wai rashin kwararrun malamai ai ya samu asali daga siyasa
kuma gaskiya ina tare da malam Aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi din na free and compulsory constitutional yana nan to kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan kowace gwamnati ta zo za ta ce ta yi prioritization ɗinsa akan ta ba shi muhimmanci kan cewa ilimi shine the best amma ba za a ɗauko shi tsarin da constitution ya zo da shi a gudanar da shi
duk da yake ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da nata illoli akan tabarbarewar ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu ina so in ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma abu ne da ya shafi mutane da yawa idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi dole sai an samu wayewar kansu iyayen yara da kuma shine idan ka kai yaranka makaranta ita makaranta wata abu ce da idan muka calculate sai mu samu bai wuce dan awanni 8 bane 5 yaro yake yi a makaranta 6 5 yaro yake a makaranta wayar yaro yana yin awanni 19 da iyayensa a gida matukar idan iyaye ba su fahimci muhimmancin karatu ba suka dauki muhimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa da hira
abin da ka bari a baya shine kai ka fara laying foundation cewar ilimin da ana kotun din mutane to amma yau ana ba da labari amma yanzu kada ka manta fa dakta iyayen su suke sponsoring ƴaƴansu su tira kuɗin su su dakatar da ayyukan da yara suke musu su kai yaran makaranta
abin da ne so ka gane ba wai kawai eh mai girma dakta kana yin tukka sai tukka sai ka warware abin da nake nufi da tukka ba ka san ka soki gwamnati kuma kana sokarta baka sani ba ma ka soke ta ni abinda nake gani a point ɗinka har yanzu gwamnati ita ce kashin baya saboda ita ce take da hukumomi ita ce take da policy ita ce take da manhaja ita za ta dauki malaman makaranta ita za ta tsara yanda za ta
yi yanzu ina son mu dawo da hankali mu shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana ɗalibai a makaranta
ai rashin tsaro bai tsaya iyakan makarantun kwana kaɗai ba rashin tsaro yanzu to ai magana da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke ko rashin tsaro kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce muna da drop out da yawa mutanen da ba sa karatu muna da kuma wanda sun fara karatun sun watsar sannan kuma kin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake causing violence yana ɗaya daga cikin rashin ilimi yawa rikice-rikice abubuwan da suke kawo rikice-rikice akwai rashin ilimi so in dai babu ilimi al'umma za su dinga yin abubuwan gaban kanta
wato ni kuma idan zan duba maganar
abubuwan da yana daya daga cikin akwai dalilai da yawa wanda kowa na sai yana ina irin nashi dalilan dai ni ma ina da su da yawa amma daya daga cikin dalilan da zan iya misali fadi a cikin dalilan da yasa suke ake ja wannan abu a yanzu tunda wannan matsalolin yana yafi ya fara faruwa ne ɗan shekaru 10 wani abu baya da suka wuce a ji an sace yara a makaranta an je wato abin da sauke shine shugowar wannan tsayawar demokradiya wannan sadita cin yare yana da alaka ne ƙarfi da sha'anin al'amuran siyasa shi kansa harkan tsaron da harkan karatun an sa siyasa
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim muqaddisin shugaban kungiyar kare haƙƙoƙin bil adama ta duniya reshen jihar Kano da Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido a harkokin gwamnati na jihar Kano da kuma wakilin mu Baraka Bashir da ta mana hira da su sai kuma Subahiro Dedone daidai ta sauke shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa ya kuma yaye mana dukkan bala'o'i ya sa wannan shekara ta 2021 ta zama mai alheri a gare mu duka
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya